آمنا في سره
معافى في جسده أو في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا مزالا يكيتي ومن أصبح منكم دوان دي وعيقري أتكيونكو آمنا في سربه أو تروائر آمنا في سربه ينا تكين أو ينا تترد أمنج كو ينا تكين أمنج ko yana zaman lafiya a cikin iyalansa bana sirbi a cikin iyalansa yana da aminci a cikin iyalansa kuma yana zaman lafiya tare da iyalansa a wata ruwayar aminan fi sarbihi yana cikin aminci wajen zurga zurgarsa wajen tafiye tafiyansa bana duk inda zai je cikin aminci idan zai dawo cikin aminci duk inda zai tafi cikin aminci zai tafi kasuwa ne ko zai tafi gona ko zai tafi ma'aikata ko zai tafi masana'anta ko zai tafi kamfani ko zai tafi wajen aiki duk inda zai je dawo da yana cikin aminci ko kuma yana cikin aminci a cikin iyalansa sannan mu'afan fi jasadihi ko fi badanihi yana da lafiya a gangan jikinsa yana da lafiya a yanayin rayuwarsa da yake tafi da ita indahu qut yawmihi kuma yana da abin da zai ci a wannan yinin maza Allah ya ce faka annama hizat lahu dunya wannan kamar an tara masa alkhairi da albarka duniya gaba daya abinda nake so na fitar da shi karkashin wannan hadisin shine abubuwa ne guda uku wanda duk dan adam din da Allah ya azurta shi da waɗannan abubuwa to alkhairin duniya da jin dadin duniya ya tabbata a gare shi sai dai ne malahira abu na farko a ce mutum yana da aminci a gidansa kuwa inda yake rayuwa ko duk inda zai je cikin aminci ya dawo cikin aminci idan yana zaune a gidansa ma'ana idan yana zaune a cikin iyalansa yana cikin aminci inda zai je dawo yana cikin aminci ma'ana baya tunanin tashin hankali ko wani rigima ko wani firgici ko wani ta'addanci yana zaman lafiya ba tare da tunanin wasu abubuwa da su daga masa hankali ko za su firgita shi ba sannan Allah ya ce mai kishi yana da lafiya a gangan jikinsa sannan kuma yana da abin da zai ci a ranar wannan hadisin yana nuna mana dan adam yana ci gaba a rayuwa da abubuwa guda biyu dan adam yana ci gaba a rayuwarsa ta duniya da abubuwa biyu abu na farko shine zaman lafiya abu na biyu shine abin da za a ci idan dan adam yana zaune lafiya kuma yana da abin da zai ci a rayuwarsa yau da gobe to zai ci gaba a rayuwarsa ma'ana zai yi abubuwa da su taimake shi a rayuwar duniya wanda zai kawo masa ci gaba amma duk lokacin da aka ce mutum bai da ma'ana bai da abin da zai ci kuma baya cikin aminci to lalle wannan mutumin zai koma baya babu yanda za a iya ci gaba shi yasa babban abin da yake kawo ci gaban al'umma ta bangaren addinin ta da mu'amalarta da zamantakewarta su ne waɗannan abubuwa guda biyu aminci da kuma abin da za a ci manya-manyan abubuwan da suke mai da al'umma baya ya zama al'umma ta rushe al'umma bata ci gaba ba su ne abubuwa guda biyu yunwa da tashin hankali duk al'ummar da ta shiga cikin yunwa da rashin zaman lafiya wannan al'umma ba za ta ci gaba ba duk al'ummar da take da abin da za ta ci kuma tana cikin kwanciyar hankali wannan al'umma za ta ci gaba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abubuwan da Allah yake jefawa al'umma idan zai mai da ita baya ko ya kaskantar da ita ko ya ainihin wato halakar da ita su ne waɗannan abubuwa guda biyu sai Allah ya jefa musu tsoro da rashin zaman lafiya kuma Allah ya jefa musu yunwa da zaran al'umma ta hadu da rashin zaman lafiya da yunwa to wannan al'umma har abada ba za ta ci gaba ba Allah ya ce wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'anhumillah Allah ya ce fa azaqaha Allahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un Allah ya ce fa azaqaha Allahu libasal ju'i abu na farko kenan Allah ya ce wal khawf Allah madaukakin sarki yana buga mana misali da wata katafariyar alƙarya da wani katafaran birni. Allah ya ce kanat aminatan mutma'inna, wannan birnin ko wannan al'umma suna cikin zaman lafiya da aminci da nutsuwa da walwala. Ya ati harizquha ragadan min kulli makan, arziki yana zuwa ta ko ina suna samu a ci a sha a koshi. Sai suka kafircewa waɗannan ni'imomi da Allah ya musu, suka kangare wa ni'imar zaman lafiya, suka kangare wa ni'imar abinda suke samu suke ci. Wannan abinda suka kangare wa, sai Allah ya dandana musu jarbala'i da masifa da tashin hankali abu biyu. Allah ya jefa musu yunwa, Allah ya saka musu tsoro sakamakon abinda suka yi. Wannan ya sa wannan al'umma ta koma baya. Saboda me? Saboda ta rasa waɗannan abubuwa guda biyu. Shi yasa idan muka kalli waɗannan manya-manyan annabawa guda biyu, annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Ibrahim lokacin da ya ɗauko iyalansa ya dawo da su Makka, ya ɗauko matarsa Hajar da ɗanta Isma'il ya kawo su Makka. A lokacin Makka babu gidaje, babu shukoki, babu tsuro, babu abinci, babu komai. Ya ce rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqima as-salah. Ya ce ya Allah, ga iyalaina na kawo su, na ajiye su a wani kwari wanda babu tsuro, babu shuke-shuke, babu abinci, babu kaza, babu kaza. Ya ajiye su a wannan wajen. Annabi Ibrahim daga cikin abubuwan da ya roƙa wa shi kansa garin ko inda iyalansa suke, inda ya ajiye iyalansa, su ne waɗannan abubuwa guda biyu. Allah ya ce wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina, sai Allah ya ce warzuq ahlahu min ath-thamarat. Waɗannan su ne abinda annabi Ibrahim ya roƙa wa Makka, rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Ya Allah, wannan gari ka azurta shi da me? Aminci da zaman lafiya. Allah ka azurta wannan gari da zaman lafiya da aminci. Sannan Allah ka azurta su da abin da za su ci, tsuro, kayan amfanin gona, kayan itatuwa. Allah ka ba su abinci, Allah ka ba su aminci da zaman lafiya, Allah ka ba su abinci. Wannan shine abin da annabi Ibrahim ya roƙa wa ina Makka. Ashe waɗannan abubuwa guda biyu ginshiƙai ne a rayuwa. Matuƙar ɗan adam yana so rayuwarsa ta ci gaba, to dole sai ya samu abin da zai ci kuma ya zauna lafiya. Amma idan har yana cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da kuma rasa abin da zai ci, to yanzu ɗan adam zai koma baya, ba zai taɓa cigaba ba. Haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina, manzon Allah ya roƙawa Madina irin abin da ya roƙawa Makka, irin abin da annabi Ibrahim ya roƙawa Makka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah, inna Ibrahim harrama Makka. Allah, annabi Ibrahim ya sanya Makka ya zama gari ne mai alfarma, ma'ana gari ne da aka haramta duk wani ta'addanci a ciki, gari ne na zaman lafiya. Yace wa inni harramtul madina, ni ma na sanya Madina ta zama gari ne mai alfarma, gari ne da na hana ayi ta'addanci a zubar da jini. Wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin Madina ta zama gari ne na aminci da zaman lafiya. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya roƙa wa Makka abinda za su ci, warzuq ahlahu min ath-thamarat. Manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba ma abincin Madina kadai ba, hatta dan mudannabi da ake auna kayan abinci da shi, da kwanan gwaji da ake auna abinci da shi, sai da manzon Allah ya roƙa wa na Madina albarka, cewa Allahumma barik fi muddiha barik fi sa'iha wa humuddiha. Allah kai albarka a cikin kwanan awo, kwanan gwaji na mutanen Madina. Allah ka sanya albarka a cikin dan mudannabi na mutanen garin Madina. Ashe muna buƙatar zaman lafiya, muna buƙatar abin da za mu ci, wannan zai sa ita wannan al'umma ta mu ci gaba. To idan har akwai buƙatar irin waɗannan abubuwan, wani irin matakai ya kamata mu ɗauka domin mu samu taimako daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wajen samun waɗannan abubuwa guda biyu, saboda ci gaban ita wannan al'umma tamu, kai hatta ci gaban shi kansa wannan addini namu, da kuma ci gaban zamantakewarmu. To waɗannan abubuwan da za su kawo mana waɗannan ginshiƙen abubuwa guda biyu kusan su ne maƙasudin wannan taron. Manufar wannan taron shine ya za a yi mu samu zaman lafiya, ya kuma za a yi mu samu abin da za mu tattalin arzikinmu ya haɓaka. Wannan shine manufar taron. to kaga ashe kenan taro ne mai matukar muhimmanci indai har taro ne za a yi domin al'umma ta ci gaba musamman al'umma ma ta musulmi to akwai bukatar irin waɗannan taruruka na yanda za a samu hanyar zaman lafiya da kuma hanyar da za a haɓaka tattalin arziki da yawa an tattauna akan yanda za a samu zaman lafiya ko dai tsakanin mu musulmai ko kuma tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba ko kuma tsakanin waɗanda suke ahlus sunna da waɗanda ba ahlus sunna ba duk an tattauna waɗannan al'amura da kuma yanda za a samu ci gaba da haɗin kai domin samun zaman lafiya da kuma haɓakar tattalin arziki domin a wannan ƙasa tamu a yanzu babu abinda muka fi bukata azamantakewa fiye da waɗannan abubuwa guda muna da tsananin bukatar zaman lafiya muna da tsananin bukatar haɓaka tattalin arziki da abinda za a ci a ci gaba da ainihin wato rayuwa to bayan waɗannan abubuwan da aka tattauna ni abinda zan dan ƙara akan shi abu daya saboda yanayin lokacin sallah shine wani abu mai muhimmanci wanda zai taimake mu wajen tabbatuwar waɗancan abubuwa guda biyu shine san wannan ƙasa tamu kishin ƙasa yana daga cikin matsalar da muke samu a wannan ƙasar yawanci ƴan ƙasar ba sa kishin ƙasar wala Allah da muna kishin ƙasar mu da ba hada baki da mu an lalata ƙasar ba da ba hada baki da mu an yi zalunci ba da ba hada baki da mu an yi ta'addanci ba da ba hada baki da mu an yi sata ba da ba hada baki da mu an yi barna ba amma abin takeici abin tashin hankali sai kaga an hada baki da da an sace uba an hada baki da uwa an sace ya an hada baki da wa an sace kane an hada baki da kane an sace wa to in har za a yi waɗannan abubuwan to yaya kuma idan da zai wa uba to waye ba zai iya ba idan wa zai wa kane ko kane waye yaya to waye ba zai iya ba to duk wanda yana kawo rashin kishin kasar wannan kasa tamu da muke rashin kishin ta shi ya haifar da wannan kuma ba wani wanda yanzu Allah ba zai aiko mala'ika akan ya gyara mana wannan kasa ba mu dai mu ne zame abinda Allah zai taimake mu kasar ta gyaru shi yasa yana daga cikin babban abinda zai taimake mu wajen gyaruwar wannan kasar shine dole ne sai mun yi kishin ta mu sani a cikin ta Allah ya kaddara muke a cikin ta muke rayuwa a cikin ta muke gudanar da al'amuran mu kuma duk duniya ba wata ƙasa da zaka je ka samu kwanciyar hankali fiye da ƙasar ka shi yasa idan ka zama sanadiyar lalacewar ƙasar to kai ma ka zama sanadiyar lalacewar kanka da kai da iyalanka gaba daya idan muka kalli tarihin magabata tun daga kan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda ya karanta sahih bukhari zai ga hadisai da dama irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna kauna da Madina kauna ga mutanen Madina kai ba ma Madina da mutanen Madina ba hatta dutsen Uhud dutse ne amma lokacin da manzon Allah zai shigo Madina ya hango dutsen Uhud yace wa da sahabbai hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu manzon Allah yace wannan dutse ne fa yana son mu muna son shi hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutse ne na Madina amma manzon Allah yace muna son shi yana son mu manzon Allah sai da ya roki Allah ya sanya masa soyayyar Madina a zuciyarsa yace Allahumma habbib ilaina al-Madina ka hubbina Makka aw ashad yace ya Allah ka sanya mana son Madina kamar yanda muke son Makka ko sama da yanda muke son Makka ma ashe mutun ya so kasar shi yayi kishin kasarsa wannan sunna ce kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya so garin sa yayi kishin garin sunna ne mu so wannan kasa mu kishin ta kar ya zama kullum muna tsine mata kullum muna zaginta kullum muna aibanta ta wannan abin zai sake dawowa gare mu bai kamata mu dinga yawan zaginta ba gwana mu dinga yi mata addu'a Allah ya gyara ta Allah ya saukar mata da alkhairi Allah ya sa albarka a cikin ta maimakon mu zo mu ta zagin Najeriya muna tsine wa Najeriya muna zagin yan Najeriya wannan ba daidai bane gwana mu dinga yi mata addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake ta ya gyara mana ita wannan shine abin da yafi domin yawan zaginta da ake yi da yawan tsine mata da ake yi yana kawo raguwa albarka da alkhairi a cikin ta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a cikin ayari yana tafiya a cikin ayari ana tafiya a wata ruwayar aka ce wata mata tana kan abin hawanta abin hawan nata baya sauri haka ta dinga zagin abin hawa tana tsino wannan abin hawar saboda baya sauri karab sai a kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ayari a tsaya sai aka tsaya sai manzon Allah ya ce wane ne naji yana zagin abin hawansa sai aka ce ya rasulullah wance ce sai manzon Allah ya kira ta yace maza ki sake ta ta shiga jeji domin tawagamu mai albarka ce tsinan ne ba zai bi tawagamu ba kaga wannan shine illar mai ta tsine mata muna zaginta ba jeje bane ba a san abin da zai faru ba shi yasa wajibi ne wannan kasa ta mu mai kishin ta mu tsaya a gyara ta da mu ko mu yi kokarin gyara ta kar a hada baki da mu a cutar da ita ko a hada baki da mu a lalata ta ko a hada baki da mu a bata ta ko a hada baki da mu a ci mutuncin yan kasar ko a hada baki da mu a yi barna a cikin kasa wannan ba daidai bane da yawa zamu ga yanda ake hada baki da wasu yan kasar nan ana lalata kasar za ga wani bako ne ya shigo daga wata kasa amma an zo an hadu da dan kasar an fara tada fitintunu an fara tashin hankali an fara kai hari an fara yin ta'addanci wannan ba daidai bane shi ya baro kasar su ya zo kasar mu kuma za mu hada baki da shi wai dan mu yi kokari mu kawo matsala a cikin wannan kasa ta mu wannan ba daidai bane kuma kasa ce da Allah madaukakin sarki ya sanya mata albarka kasa ce da Allah ya sa mata albarka duk wanda ya yawo a duniya in dai ka yawo a duniya musamman kasashen musulunci zaka san cewa Najeriya kasa ce da Allah ya mata albarka musamman kuma ta bangaren addini addini ma musamman addinin musulunci musulunci ma ko musamman bangaren sunna ka sami inda ake aiki da sunna ake dabbaka sunna a duniyan nan kam zai wahala ka samu sama da Najeriya kuma duk wanda ya yawo a duniya ya sani duk wanda ya yawo a duniya har kasashen Larabawa wannan gaba daya inda ne zaka ga ana ruko da sunna ana aiki da sunna an tsaya akan sunna gaskiya ban san wata kasa a duniyan nan irin Najeriya ba wannan albarka ne alkhairi ne da albarka Allah ne mana albarka inda Allah madaukakin sarki ya so da ba haka muke ba muna da dama mu bauta wa Allah inda muke so muna da dama mu bauta Allah kamar yanda manzon Allah ya ce muna da dama mu yi kaza ba a hana mu ba a takura mu ba abin da ba to me yasa ba za mu ba a hankali ba mu ci gaba da bauta wa Allah akan tabarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa za mu yi tunanin tada hankali me yasa za mu yi tunanin hada kai da wasu me yasa za mu yi tunanin kawo fitina da rigimu a wannan kasa tamu to mu sani cewa mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana abu na kusa da na karshe wannan zaman lafiyan da muke da shi a yanzu ko yaya dai akwai zaman lafiya to mu ririta shi kar mu yadda ya kubuce mu yi kokari mu dauki matakan hanyoyin da za mu sake rike shi domin mu ririta shi kar mu yadda mu yi wasu abubuwa wanda za su sa wannan dan zaman lafiyan da muke sake ja baya menene abinda zamu shine saban Allah ba abinda yake jefa dan adam cikin bala'i da masifa fiye da sabawa Allah subhanahu wataala ba abinda yake kai mutum cikin bala'i fiye da saban Allah shi yasa ya kamata mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu gyara alaƙoƙin mu da Allah mu tsaya mu bauta wa Allah mu nisanci duk abinda Allah madaukakin sarki ya hana da izinin Allah zamu samu zaman lafiya da walwala da cigaban arziki sannan alaƙanmu da Allah ya zama alaƙa ce mai kyau wajibi ne mu kadaita Allah madaukakin sarki a wajen bauta tauhidin nan dole sai an dawo gare shi sai an tsaya a kansa sai an tafi gare shi wannan zai sa alaƙanmu da Allah ya zama alaƙa ce mai kyau ta yanda duk abinda muka daga hannu muka roki Allah madaukakin sarki zai amsa mana duk abinda yake da alaƙa da shirka ko hada Allah da wani ko bautawa wani ko roƙon wani ko kiran wani ya kamata mu watsar da wannan ya zama Allah madaukakin sarki shi kadai muke bautawa Allah shi kadai muke fuskantar da al'amuran mu gare shi Allah gare shi kadai muke dogara Allah gare shi kadai muke roƙo mun yadda ba wani wanda zai mana in ba Allah subhanahu wataala ba mun yadda cewa Allah shine ahad qul huwallahu ahad to lalle Allah shi kadai ne Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da wanda za ka hada ka roƙe shi ko ka kira shi Allahu samad Allah madaukakin sarki shi ake nufi da kowace irin bukata duk wata irin bukata da kake da ita a rayuwa ka mika ta ga Allah Allah ya san halin da kake ciki Allah zai kawo ma dauki Allah madaukakin sarki zai fitar da kai lam yalid Allah bai haifa ba wa lam yulad bai haifa Allah ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad malamai suka cewa wannan sura ta kunshi abubuwa guda uku wadannan abubuwa guda uku su ne suka Allah madaukakin sarki ya sifatu da wannan sifa ta as-samadu Allah ya kore wa kansa abubuwa guda uku domin Allah ba ya da bukatar su amma mu mutane kuma rashin waɗannan abubuwa guda uku illa ne a gare mu a ce baka da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku kana tare da tawaya da na ƙasa dole ka shiga cikin damuwa da tashin hankali shi kuma rashin waɗannan abubuwa guda uku a wajen Allah kamala ce shine al-usul wal furu' wal hawashi Allah ya kore kansa usul ya kore kansa furu' ya kore kansa hawashi Allah baya bukatar duk waɗannan amma mu muke bukata Allah baya bukatar iyaye sune usul lam yalid wa lam yulad ba haifa Allah Allah baya bukatar iyaye shi yasa Allah ya kore wa kansa iyaye wali ba haifa Allah ba lam yalid Allah baya bukatar furu sune iyaye Allah baya bukatar su wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah baya bukatar hawashi shine abokai da mata Allah baya bukatar su Allah shi kadai ne ba shi da bukatar komai a gurin kowa amma mu ne muke da bukata shi yasa muka zama muna da iyaye muna da yaya muna da abokai muna da mata duk wanda aka ce ba shi da iyaye to yana da matsala duk wanda aka ce ba shi da yaya sai ka same shi da matsala duk wanda aka ce ba ya da abokai ko mata sai ka same shi da matsala mu a gurin mu tawaya ne amma a gurin Allah cika ne a gurin Allah cika ne shi yasa Allah ya zama as-samad duk wata bukata in ka fada wa Allah Allah zai biya maka kuma Allah yana da abin da zai biya maka din kuma idan Allah ya biya maka ba zai nadama ba kuma ba zai dana sani din ya baka wannan abin ba amma mu mutane muna da bukatu da yawa ba wanda sai biya maka bukata sai Allah shi yasa a dabi'at dan adam idan ka fi roƙonsa sai ku rabu da shi amma idan baka roƙonsa sai ya soka Allah madaukakin sarki ko in baka roƙonsa sai kai nisa da shi in kana roƙon shi sai kai kusa da Allah me yasa domin Allah shine zai iya yi dan adam ba zai iya ba me yasa Allah madaukakin sarki zai iya yi domin babu waɗanda za su ba wa Allah shawara kar yayi babu waɗanda za su hana Allah yayi babu su amma kai ko kai niyyar yi a matsayinka na mutum akwai wanda zai iya hana ka akwai wanda zai baka shawara kar kai akwai wanda zai ce bai kamata kai ba waɗanda za su iya hana ka shine iyayenka duk irin abin da kai niyya zaka yi mahaifinka zai iya hana ka mahaifiyarka za ta iya hana ka wasu ƴaƴan naka za su iya hana ka wasu ƴaƴanka za su iya baka shawara su ce kar ka yi wani matarsa za ta iya hana shi wani abokansa za su iya hana shi to amma Allah baya da wannan gaba ɗaya shi yasa ba mai ba wa Allah shawara ba mai hana Allah ba mai tilasta Allah ba mai cewa Allah kar ya yi shi yasa Allah ya zama as-samad wanda ake tunkara da bukata amma kai kana da wanda zai hana ka iyayenka ashe baka isa ba kenan kana da wanda zai baka shawara abokanka ashe baka isa ba kana da ƴaƴanka ma za su iya hana ka ashe baka isa ba matarka za ta iya hana ashe baka isa ba kai tawayye ne amma cikakke shine Allah madaukakin sarki wanda waɗanda za su iya hanawa duk Allah ya kore su dama su ne ginshikan da za su iya hanawa ko dai iyaye ko ƴaƴa ko mata ko abokai to Allah baya da su shi yasa Allah shi kadai ne kuma gare shi ake tunkara kowace irin bukata shi yasa yana da kyau daga cikin abin da zai taimake mu mu dawo kan hayyacin mu mu rike Allah madaukakin sarki mu kadaita Allah a wajen bauta mu nisanci bauta kowa in ba Allah ba a watsar da duk wani tsubbace da tsafe-tsafe a dawo kan tauhidi to wannan zai taimake mu wajen samun zaman lafiya kuma zai taimake mu wajen samuwar arziki mai albarka arziki mai yawa wannan shine abin da nake so na kai gare shi kenan abu na ƙarshe da nake so na je gare shi mu kula da yanayin da muke ciki a yanzu abubuwa ne sun zama wani iri wanda irin wannan lokacin muna da buƙatar wata ibada wannan ibada tana da mahimmanci ita ce wanda ake kira khabi'a ba lokacin da aka fi buƙatar irin wannan ibada ta khabi'a fiye da irin wannan lokaci da muke ciki lokacin da abubuwa suka rikice lokacin da aka shiga cikin wani irin yanayi lokacin da aka shiga wani tashin hankali to babban abin da muke buƙata muna buƙatar ibada ta khabi'a bayan abin da Allah ya wajabta mana ita wannan ibada ta khabi'a amfaninta ga ɗan adam shine tana gyara alaƙar shi da Allah tana ƙara kusanta da shi zuwa ga Allah tana sawa ya samu rahamar Allah tana iya sawa ya samu aljanna a wajen Allah subhanahu wataala abinda ake nufi da khabi'a shine ibadatu sirr ibada ta boye boyayyar ibada abinda ake nufi da boyayyar ibada shine cikin abubuwan da aka shar'anta mana na nafilfili ko na mustahabi. Kai kokari ka samu wata ibada wadda zaka rinka yi tsakaninka da Allah, karka bari kowa ya sani sai Allah, karka taba bari kowa ya sani sai Allah subhanahu wataala. Wannan ibada tana da matukar muhimmanci, ko dai sallolin nafila, ko istighfari, ko hailala, ko sadaka, ko kyauta, ko ciyarwa, wani abu dai na ibada oyayye wanda tsakaninka da Allah ne kawai. Karka bar kowa ya sani in ba Allah subhanahu wataala ba. Wannan da yawa daga cikin magabata sun yi wannan tun zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam al-Bukhari da suka ruwaito, mazalana cha sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Abubuwa ma'ana jinsin mutane guda bakwai ranar tashin al-qiyama Allah zai saka su karkashin inuwa al-arshi, ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa. Daga cikin mutanen nan guda bakwai akwai mai irin wannan ibada. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha fa akhfaha, mutumin da ya bada sadaka ya boye, ya boye wannan sadakar saboda tsananin boyewa hannunsa na hagu bai san abinda hannunsa na dama yake bayarwa ba. Ashe sunna ne ka samu wata ibada tsakaninka da Allah, ka yawaita yinta, karka bari kowa ya sani in ba Allah subhanahu wataala ba. Malamai suna buga misali da hadithin Bilal wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki ya ganshi a gidan aljanna, yana tafiya sai ya ji motsawar takalmin Bilal a gidan aljanna. Washe gari manzon Allah yake bawa sahabbai labari, manzon Allah yake cewa da kai aka ya kai Bilal, me kake yi, faɗa mun wani aiki da kake yi wanda kake tunanin zaka iya samun irin wannan falala da wannan daraja da wannan matsayi. Karshe Bilal abinda yace, yace shi abinda zai iya tunawa kullun idan yayi alwala zai salla raka'a biyu, zai koma gefe salla raka'a biyu. Wasu malamai suke cewa wannan ibadar da yayi boyayya ita ce sanadiyar shigarsa aljanna. Abubuwa da yana addini kuma shine sanadiyar daukakar sa da darajar sa a gidan aljanna din. Sannan suka buga misali da Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Ali ibn Abi Talib, ma'ana ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin, wanda kamar yadda malaman tarihi suke faɗa bawan Allah ne mai arziki, sannan kuma jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsoron Allah, malami mai taka tsantsan mai dukiya. Allah ya bashi arziki mai yawa, Allah ya bashi yawan ibada, Allah ya bashi tsoron Allah, ya bashi tsoronsa, Allah ya bashi tsantseni, ya dauka kansa wannan aikin na raban abinci, cewa duk dare zai rinka bi cikin dare yana ajabuhunan abinci a kofar gidajen talakawa ba tare da kowa ya sani ba. Wasu ke cewa sai da ya roki Allah ma ya boye masa wannan ibada. Haka aka yi ta tsawon lokaci, ba iya an gano shi yake yi ba sai ran da ya bar duniya. Kowa in ya fito ya saba, in aka fito sallar asuba a gabuhunan abinci a kofar gidaje, wata asuba ta zo kowa ya fito ya gabe ga komai ba, aka je masallaci aka yi ta tattaunawa. Karshe dai sai da aka zo za a yi masa wanka, sai aka ga wani tabo a gadon bayansa, ta nan aka gano ashe shi yake ɗauka waɗannan buhunan yana zuwa yana rabawa ba tare da kowa ya sani ba. Wannan jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, kuma ahlul baiti ne, amma ji irin abin da ya ɗaukar wa kansa na ibada. Shi yasa kowa yana da dama ya yi tunani wace irin ibada ce wadda zai riƙe ya rinƙa yi tsakanin shi da Allah ba tare da kowa ya sani ba, har ya koma ga Allah, kuma ya ɗauki wadda zai iya. Wala Allah wani ya ce ai to ai ba abin da zan iya ɓoyewa, a'a to abubuwa nawa ne na laifi kake ɓoyewa wanda ba wanda ya san kana yi sai Allah? In za ka iya ɓoye wani aiki mara kyau mummuna ba wanda zai sani tsakaninka da Allah ne, ashe za ka iya ɓoye wani aiki kyakkyawa wanda shi ma ba wanda zai sani in ba Allah ba? Amfanin wannan ibadar, na farko dai Allah zai karɓa daman kana yi ne domin shi, na biyu kuma za ta ƙara kusantar da kai izuwa ga Allah, na uku za ka zama na Allah, na huɗu za ta iya zama sanadiyar samun rahmarka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa yana da kyau mu tsaya mu gyara alaƙoƙinmu da Allah ta hanyar ɓoye ibadoji wanda za mu rinka yi tsakaninmu da Allah. Wannan yana ƙara mutum imani, yana ƙara mutum sanyin zuciya, yana ƙara mutum kusanci ga Allah. Ba zai sa zuciyar mutum ta kekashe ko ta bushe ko ta zama wata iri ba. Shi yasa yana da kyau ƙwarai da gaske mu yi ƙoƙarin tausasa zukatanmu da gyara zukatanmu. Mu sani cewa wani lokaci ya zo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Manzon Allah yake cewa lalle nan gaba imani zai dinga rididdigewa a cikin zukatanku, imani zai dinga lalacewa a cikin zukatanku kamar yadda tsohon tufafi tsohuwar riga ko tsohon wando zai dinga rididdigewa yana zubewa. To nan gaba haka imani zai rinka zubewa a cikin zukatan wasu. Manzo Allah ya ce fas'alullaha an yujaddida imanakum, ku roki Allah ya jaddada muku imanakum. To mun zo lokacin da imani yake zubewa din, abinda ake bukata, wani mataki ya kamata mu dauka saboda imanin mu ya rinka tabbatuwa yana gyaruwa, yana samun ci gaba, yana ƙara samun yawaita, ba yana ƙasa yana zama koma baya ba. Lokacin rididdigewar imani da lalacewar imani, duk wanda ya kalli wannan zamani yanda abubuwa suke tafiya ya san an zo wannan lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin ishara gare shi. Shi yasa mu roki Allah ya ƙara jaddada mana imanin mu, sannan mu tashi mu yi aiki wanda imanin mu zai ƙaru, wanda zamu ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa wannan taro ya zama taro ne mai albarka, taro ne mai alkhairi, taro ne da zai zama mabudin zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, taro ne da zai zama dalilin haɓaka tattalin arziki da wannan ƙasa tamu mai albarka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki yanda aka yi wannan taro lafiya, Allah ya sa a tashi lafiya, kuma Allah ya maida mu gidajenmu gaba ɗaya lafiya, Allah ya sanya albarka a wannan ƙasa tamu, Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu, Allah ya gafarta mana kurakuranmu. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yan uwana san mun ji dadi, daktar Allah ya saka da alheri, Allah ya kara mu rayuwa albarka. Waɗannan sakonni da aka isa zuwa gare mu Allah ya ba mu ikon yin amfani da su. So za mu dan tsakaita zuwa magariba, da zarar an yi sallar magariba insha Allah za a ci gaba da dora, don naga akwai manya-manyan malamai da dama da alarammomi gashi nan an zauna kafin zuwan iyayenmu kuma again. Sai a yi kokari a yi niyyar yin sallar magariba insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.